أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana haduwa a wannan rana ta Litinin a yau muna 28 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 10 watan 5 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na ƙarshe kenan a cikin karatu da aka yi a cikin wannan wata na Ramadan kasancewar yau muna 28 kenan wannan zai zamanto mana zama na ƙarshe insha Allah ta'ala fatan mu abubuwan da muka ji a cikin waɗannan darussa mun yi zama anan kaman wannan shine zama na 21 wannan shine zama na 21 kenan mun yi zama 21 a wannan waje sannan kuma mun karanta alqur'ani mai girma mun karanta tun daga mun karanta fatiha mun karanta nas muka zo har inda muka kawo suratul duha duk da cewa ajiya an fara bayani akan harkon suratul duha to amma kasancewar lokaci bai bada dama ba kuma farkon surar ne kenan insha Allah ta'ala zamu bar shi da izinin Allah idan Allah subhanahu wataala ya nuna mana shekara mai zawa kenan zamu gasa daga wannan waje a yau maimakin tafsirin alqur'ani mai girma ina so in ja hankalin uwaye mata ko kuma ƴan uwa musulmi bi sifatin amma gaba daya sawa'un su zamanto mazan ne ko mata amma kasancewar waɗanda ake karatu zuwa gare su a yanzu kai tsaye kenan uwaye ne mata da haka abin zai kasance ya takaitu a kansu wanda kuma abin da yasa ne wannan tunani saboda dubi zuwa ga cewa mutum ne kokari ya gyara abin da zai gyara mishi rayuwa ta nan gidan duniya sannan kuma gobe kiyama ya zamanto daga cikin ƴan ajin tabarkalla a wajen Allah kar ya zamanto fagamniyar rayuwa ko kwadayin rayuwa ko neman duniya ya hana ki yin abin da ya kamata wanda in haka din ba a yi shi ba kuma tabbas akwai nadama da za ta biyo baya kenan dubi zuwa ga wannan nake so zan gabatar da shawarwari ko kuma shawarwarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga iyaye mata za a samu kamar shawara kusan 27 ko kuma a ce 28 insha Allah ta'ala musulunci bi sifatin amma ya bai wa iya mace kulawa kulawan da ta kai ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da sura su kutum da guda aka ce ita wannan sura suratul nisa'i sunanta imana sura ce kawai ta mata wanda kuma mafi yawancin bayanan da suke cikin wannan sura zaka samu akwai hukumce-hukumce na abin da ya shahi rayuwar iya mata wanda wannan Allah lissafa shi a matsayin daraja da kima da Allah subhanahu wataala ya yi ga iya mata wanda inda zaka bincika alqur'ani tun daga aqisha har zuwa z ba zaka samu ba suratul rijal babu suratul rijal sura maza a babu ita sai dai suratul nisa'i sura wanda take bayani akan mata wannan yana nuni akan wani abu yana nuni akan irin muhimmancin da addinin musulunci bai wa kiyamace addinin musulunci ya zo ya samu kiyamace a matsayin baiwa wadda idan ma aka aifa wa mutum kiyamace yana jin kaman wani kayan kunya ya lullube shi
wa idha bushira ahaduhum bil untha walla wajuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yazirun
ubangiji subhanahu wataala yake cewa idan aka baiwa ɗayan su albishirin abinda aka aifa mishi to daga cikin ɗabi'ar mutanen jahiliya suna da ɗabi'a ta idan aka aifa wa mutum ɗiyamace zaka ga walla wajhuhu muswaddan zaka ga huskar shi ta turnike bi ma'ana ya shiga cikin wani yanayi na ba daɗi daga an kalle shi ana gane cewa akwai abin da yake damun shi a dalilin me wai a dalilin kawai wai an aifa mishi kiyamace addinin musulunci yazo yayi nuni akan cewa manzala sallallahu alaihi wasallam kamar da yake ambata a cikin hadisi dukkan mutumin da ya aihi kiyama ta guda uku ya kula da tarbiyyar su ya kula da dukkan wani abin da zai kai ya kawo cikin rayuwar su kika kai matsayin da kika aurar da su suka shiga dakin auren su tukuicin da Allah zai baki da ke da mahaifinsu shine gidan aljanna. Kaga wannan tukuici ba bada shi ba ga mutumin da yake da iya maza. Babu inda aka ce in ka aihi iya maza guda uku ko guda kaza. A lokacin wata mace take cewa ya Rasulullahi to iya mata guda biyu fa. Manzon Allah ya ce ko da iya mata guda biyu. Wannan in yana nuni akan cewa lalle iya mace tana da wani daraja na musamman a cikin musulunci. Kahin zawar musulunci mace ana lissafa ta a matsayin abin gado. Yanda mutum in ya mutu ya bar kadara na gidaje, ya bar dabbobi, ya bar wane ne za a gaje su, to haka matan da ya mutu ya bari su ma gadon su za a yi a rarraba su, wasu a kai su kasuwa a saida da sauransu. Addinin musulunci ya zo ya kwatanta ce a abin da ba haka nan bane ba. Ba ita za a gada ba, a ita ce za ta yi gado. Imana ita ma tana da haƙƙin da in wani ya mutu uba ne a gare ta, a miji ne a gare ta, a kaza ne a gare ta, tana da ƴancin da ita ma za ta ci gado ba ta cikin kayan da za ce za a gada. To wannan duka iya daga cikin kimar da addinin musulunci ya yi wa iya mace. Sannan kuma addinin musulunci ya tabbatar da cewa fa hatta da aikin da ake yi na a samu lada da namiji da mace duka ɗaya suke. Yanda namiji in ya aikata alheri zai samu lada, haka mace in ta aikata za ta samu lada. Yanda in namiji ya ba daidai ba, ita ma haka zai zama to ba daidai ba. Ka duba irin hadisan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mana nuni akan mahimmancin da uwa take da. Wani zo yake tambayan shi, ya ma'aikin Allah, man ahaqqun nas bi husni sahabati ko bi husni suhbati? Manzo Allah yake cewa ummuka, mahaifiyarka, sai a karo na hudu, to ko aka kawo shi gardin mana mahaifin aka kawo shi. Amma sai da aka ba uwar wannan mahaifiyar, sai da aka bata daraja guda uku. Ya ma'aikin Allah, wa zan kyautatawa a cikin rayuwata? Manzo Allah ya ce man makka. Ya sake tambaya, wa zan girmama in karrama in darajta in kimanta a cikin rayuwata? Manzo Allah ya ce man makka. Ya sake dai tambayan wa ya kamata ya kyautatawa a cikin rayuwa? Manzo Allah ya ce man makka. Ya sake tambaya ta hudu, to kuma Manzo Allah ya ce mishi mahaifinka. Anan da mahaifi da mahaifiya wahi daraja, wahi girman haƙƙi mahaifiya. Wannan duka yana maka nuni akan darajar da Allah subhanahu wataala yayi ga daga uwaye mata. Sannan kuma Allah ya sanya suka zama to su ne marbaɗul faras na kowace al'umma. Kowace al'umma ci gabanta da ci bayanta iya da alaƙa da matan da suke cikinta. Idan ya zamanto mata ne waɗanda sun tarbiyyantu, sun san abin da suke yi, to wannan al'ummar za a same ta daga cikin al'ummomi wanda suka ci gaba a cikin rayuwa. Amma daga lokacin da ya zamanto matan suka zama in kama iska, ma'ana ba su san abin da ya kamata su yi ba, an lalata su, an lalata tarbiyyansu, to wannan al'umma in ka gamu da ita ka mata kabbara hudu da ake ma gawa, yanda gawa ba ta da wani tasiri, haka wannan al'umma ba su da wani tasiri a cikin rayuwa. Da haka uwaye mata, iya mata, Ubangiji subhanahu wataala ya muku daraja ta musamman, ya muku kima ta musamman. Sannan kuma hatta da in ka ɗauka a cikin zamantakewan yau da gobe a cikin halin ijtima'iyya da ake rayuwa tsakanin namiji da mace, kaga mace tana da raunin halitta sama da abin da ya sha in kai muƙaranan ta kai kwamfarinta da ɗa namiji. To amma kuma in macen, mana mace za ta iya samun namiji kuma ya zamanto a wannan namijin sai abin da ita ta faɗi ko kuma sai yanda ta yi. Shine wani mawaƙi yake cewa bai ga ba ma'abuta ragaggen hankali wanda suke da ragaggen addini, wanda suka za su tahi da imanin, za su tahi da imanin ɗaya daga cikin ku mai ƙarfi sama da iya mata. Yasra'na dhallubbi hatta la haraka lahu wa hunna ad'afu khalqillahi insana. Yace innal uyuna allati fi 'ayniha huwar, yace qatallana huwar qatallana thumma la yuhyina qatlana. Yace kaga idanun da horin da yake cikin su hori ne tas, bakin da yake cikin su baki ne irin. Yace qatallana, yace suna kashe mu. Qatallana yace thumma la yuhyina qatlana, suna kashe mu sannan ba sa raya wanda suka kashe a cikin mu. Yake cewa yasra'na dhallubbi hatta la haraka lahu, in suka samu wato ma'abucin hankali a cikin maza, idan wace ta same shi za ta kai matakin da la haraka lahu, bai yada wani motsi, bai da ta cewa. Yace amma kuma wa hunna ad'afu khalqillahi insana, tare da cewa su ne a bangaren da ya shafi halittar su, idan kai muƙaranar su da maza suna da raunin halitta. Da haka wace tana da muhimmanci a cikin rayuwa, kuma da haka za ka ga yammacin duniya, mana ƙasashen da suke na arna, suna amfani da iya mata saboda ɓatar da al'umma. wanda wannan kuma shine abin da ya tabbata a cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa sinfani min ummati sinfani min ahli an-nari lam arahuma yace nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun usuhunna ka aslimatil buqtil ma'ila la yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza manzo Allah yake cewa daga cikin kalan ɗan wuta a cikin al'ummar shi wanda shi bai gansu ba na harko yace qaumun ma'ahum siyaqun yadribuna biha an-nas mutane ne a tare da su akwai bulala suna ba mutane kashi basu ji basu gani ba imana mummunan jagoranci wannan makamancin wannan a ana kowa sakat yace wani abu dole kowa ja bakin shi shiru eh baka saba kace kuma duk da cewa ya kamata kace kin baka saba kuma kace wannan kaso na harko kaso na biyu manzon Allah yake cewa walisa'un da mataye kasiyatun wannan sun sanya kaya ariyatun amma a hakika sarara suke saboda kayan da suka sa yana suranta abin da yake gangan jikin su gaba daya manzo Allah ya ce in takaice muku labari irin waɗannan matan ma'ilatun ne mumilat wannan shine mahallu shahid ma'ilat su sun karkace wa hanyar gaskiya mumilat kuma suna karkatar da mutane akan hanyar take ta banza mana za ka ga mace in ta rige ta lalace to ba ita kadai ta lalace za ta dauki su tawagan al'umma ta tsaye da su gaba daya da haka za ka ga su waɗanda suke fama innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu war suke so su yada al-fasha a cikin masu imani suke amfani da diyama ta saboda sun san in ta lalace al-umma da yawa za ta lalace karkashin ita wannan mata da haka za ka ga ana jan hankalin mutane a dukkan wasu al'amuran da za a kai a kawo wanda za a tallata a yi wane ne za ka ga ana amfani da diyama ce hatta a harkar da ya shafi harkar kayan kasuwanci kaga misali a shana a sanya mata wata mace saboda wai abin ya zamanto jazzab yujzibu intibahan nas ya rika jayo hankalin mutane saboda su yi a shana ko kuma kaga taya ko shambur da hoton mace a jiki ko wani wane ne duk wani abin da ake so a tallata a yi wane ne sai a amfani da iya mace me yasa saboda irin yanda take jan hankalin mutane sannan ko da a cikin marakis irin wuraren aiki za ka ga akwai wuraren aikin da dama wuri ne wanda yake sananne macen ma sai an tsaya an tantance a ɗauko ta ƙasa da ƙasa wanda za ta riƙa jan hankalin mutane kafin ta kwana biyu kuma amira take yi hallo a kawata da sauran abubuwa makamantan wannan alaiti hal ana amfani da mata saboda lalata al'umma to matan nan in ya zamanto sun kyautatu sun gyaru sun zamanto managarta to wannan al'umma tabbas al'umma ce wanda za ta ci nasara a kaduwa irin tasirin kasancewar idan mace ba ta kirki ba ce ba tana hana hatta da da'awar annabin da Allah ya aiko da'awar ya take tahiya ka dauki misalin annabi Nuh alaihi salatu wassalam a cikin mutanen da annabawan da Allah ya ba mu labarin sa cikin Qur'ani babu wani annabin da yayi aka ambata mana cewa yayi shekaru da yawa yana wa'azi sama da annabi Nuh alaihi salatu wassalam shekara nawa yayi shekara 950 yana wa'azi amma ƙarshen labari Allah ya ce in takaice muku labarin wa ma'amana ma'ahu illa qalil wanda su ka yi imani da shi ba su wuce cikin ludayi ba imana mutane ne ƴan kaɗan daga cikin bayanin da malamai suke abinda ya hana da'awar annabi Nuhu tasiri kasancewar matar shi yana yi ita kuma tana warwarewa ƙarshe da'awar ba ta taimako ina ba aka umarce shi akan ya kirkira jirgin ruwa har zuwa abin da ya faru zai faru Allah ya saki ruwa daga sama da ƙasa aka hada komai da komai aka halakar da shi in bandar suka shiga cikin wannan jirgin ruwa abin da ya hana iya daga cikin dalilan da yasa da'awa ba ta yi tasiri ba kasancewar matar ba ta bada amanna ba bimana ba wani gudunmuwa da ta bada a cikin tahiyar abin da ya sha yanzu misali ka ɗauki Khadija radiyallahu anha ana karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga an fara karanta tarihin manzon Allah kai labari na harko da za a fara baka na maganar cewa ya manzon Allah ya yana kebancewa a cikin kogon Hira sai a ce Khadija take bashi take zawwada shi take bashi guzurin abinda in yaje zai ci abinda zai yi kaza zai kaza zai kaza kaga mace mai imani lokacin da malaika ya sauko a gare shi ya girgiza shi ya ce mushi iqra ya girgiza shi ya ce iqra ya girgiza shi manzon Allah ya ce laqad khashitu ala nafsi na jiyewa kaina tsoron halaka mana manzon Allah ya firgita ya zo gida a firgice amma yana zauwa da yake mace cewar ta sa abin da take yi ta ce ya aka yi ya ba ta labarin abin da aka yi sai ce mata laqad khashitu ala nafsi hakika na jiyewa kaina tsoron abin da na gani ta ce kalla ta ce ko daya kar ka ji tsoron komai kai ba irin kalan mutumin da Allah yake tuzurta bane ba kai ba irin kalan mutumin da Allah yake wahaltar da shi bane ba take cewa lalle tabbas kai daga lokacin tawara ambata irin halaye shi kana ciyar da abinci kana taimakawa masu gajiyayyu kana wane ne kana tana ambato mahasin tana ambato abubuwan alheri na manzon sallallahu alaihi wasallam tace Allah ba zai tuzurta da kai ba yanzu da ya gama ba ta labari kaga kai tsaye ta imani da shi ta yi imani lalle shi manzo ne da Allah ya tuno wannan iya daga cikin mafi muhimmancin cin nasarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fagen da'awa baka ji ba lokacin da bayan ya aure Aisha da sauran matan takin da ya aura ita Khadija har aka gama rayuwa da ita ta mutu ita kadai ce kuma dukkan iyayen da manzon Allah ya samu sallallahu alaihi wasallam dukkan daga Khadija ya same su in banda Ibrahim kadai da ya samu daga mahaifiyar Qibtiyya to wannan mata ta ba da gudunmuwa kwarai da gaske wata rana rayuwa ta yi rayuwa Aisha take cewa tace kai Allah ya baka yarinya ɗan karama budurwa kana magana wata lattijuwa Khadija manzon Allah ya ce kalla manzon Allah ya ce a'a rai shi ya baci yace wallahi Allah bai masanya mun da wata mace mafi alheri ba sama da Khadija Aisha tace tun daga ran nan na shafa kaina ruwa in dai magana ce ta wajen Khadija to Allah kiyaye hanya amma ta sa al'amarin yayi karhinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zamin haka bayan ta rasuwa zai siyo dabba a yanka a rarraba namun sai ya ce a kai ma kawayen Khadija kawayenta bayan ta mutuwa ba uwayenta ba ko wasu ƴan uwan a kawayenta wanda suka kawance da ita manzon Allah ke sa ana raba musu wannan nama saboda jin dadin zaman da ya tare da ita da gudunmuwar da ta baiwa da awar ta yi imani da shi a wannan lokaci a sa'atul ula ita ce dan adam na farko da ya fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta ce yanzu ba haka za a yi ba mu tashi mu tahi a tahi wajen babbanta dan uwan mahaifinta uwan mahaifinta ko kanin mahaifinta Warqatu ibn Nawfal mutum ne wanda iya da ilimin addinin nasaranci aje a mushi bayanin wannan da kai na abin da ka gani suka tahi wajen Warqatu ibn Nawfal ya lattijanta mazalla da ya gama bayani cewa ga abin da ya gani ya ga kaza ya ga kaza ya ga ya kaza yace a innahu an-namusu alladhi nazala ala Musa yace yo ai wannan shine wannan mala'ikan da ya saukowa annabi Musa shine dama ya karanta addinin kristanci ya karanta addinin yahudanci masani ne game da abin da shi at-taura sai yace wannan wanda yazo maka wannan da wahayin nan shine yazo wa annabi Musa alayhi salatu wassalam sai Warqatu ibn Nawfal a lokaci yake alhinin ya laitani ina ma a ce ina cikin rayuwar kuruciya ta in baka kariya in baka agaji in baka taimako ya laitani kuntu biha jaz'a yace iz yukhrijuka qaumuka yace lokacin da mutanen garin ka za su kore ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiskir yace to awa mukhrijiyahu kenan sai sun kore daga garin Makka Warqatu ibn Nawfal yace haba ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an mushi sai an mahayan kyamace shi sai an yi gaba da shi sai an yi kiyayya da shi sai an kore shi to kaga wannan duka kulawa ce wanda wa ta bada shi Khadija aka yi da'awa da dukiyarta shi yasa karanta irin waɗannan tarihin matayen jiya yana taimaka zai taimaka miki akan kema ki dora dan burgin da ya kamata ki ginin ki a sama saboda mata take ne wanda sun bada gudunmuwa sun bada kokarin su akan tahiyar addini fiye da kake tsammani mu a yau mu ne muke zama mutun zai zo da sunan ya musulunta ya zo ya miƙe kafa sai dai ma ya zamanto kallun alal islam shi a karan kanshi ya zama yauni akan musulunci ba zai bada dukiyar shi ba ba zai bada tunanin shi ba ba zai bada lokacin shi ba akan tahiyar da addini haka kawai sunan musulmi ne banda damage da kalubale da cika su da yake kama tahiyar musulunci ba wani gudunmuwar da yake a mutane to su mutanen da suka gabata ba haka suke ba kowane lokaci a kowane lahaza a kowane minti suna tunanin wani irin tasiri ne suka yi mana wani irin gurbi ne suka bari a cikin musulunci wani irin aiki ne suka yi da sunan musulunci mu ayo haka muke ba haka muke ba mutun zai zo shiga musulunci saboda ya rika tunanin me zai samu daga an zo an yi an dan tada kura an wuce ba shi komai sai rika sai ya tabambame kai da kai ne zaka bada yau shi zaka rika jira a baka to daka mace tana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin harkan da ya shafi rayuwa na yau da gobe sannan hatta a cikin halau bangaren da ya shafi zamantakewa ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa su mata take da su da maza hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku sutura ne a gare su su ma sutura ne a gare ku daga mutumin da bai da aure namiji ko mace to kamar mara sutura ne kamar tsirara yake aure kariya ce ba ta wasa ba mana wani ruhin asiri ne na musamman wanda Allah yake ma bawa tukuncin shi ko wani zama ta mace wata zama mace ko kuma ya zama to namiji hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna Allah ce ku tuhahi ne a gare su su ma tuhahi ne a gare ku kaga aka ce tuhahi abinda yake boyewa a gangan jikinka ba abubuwan wasa bane ba imana wata daraja ce da kima ta musamman tuhahi suke a jikin dan adam to haka aure yake da muhimmanci na musamman a tare da dan adam namiji ne ko mace ne to haka dai al-ittihal rayuwar dole sai da su uwaye mata sannan kuma in suka gyaru to al'umma za ta yi dariya kowa zai ji dadi saboda su ne suke kyankyasar yaran da suke hutowa su fuskanci rayuwa ko ta bangaren mulkin ne ko ta bangaren aikin ne ko ta bangaren kasuwancin ne ko ta bangaren addinin ne ko ta bangaren umma bangaren menene wannan uwayen mata din su ne suke aiho da yaran da su ne suke ba su tarbiyyar da ya kamata har al yaran su hutu su fuskanci al'umma kaga in suka zamanto managarta to komai zai kyau shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jan kunne yake cewa al-dunya mata' wa khayru mata'id dunya al-mar'atu salihah dunya jin dadi ne takaitacce mafi alherin jin wannan dadin shine al-mar'atu salihah mace ta gari yau gari ki zaman to daga cikin su abubuwan da za ambata abubuwa ne 27 insha Allah ta'ala abu na farko a gurguje kasancewar an yi latti wajen fara kuma abin da ya saura zai wuce minti 13 ba abu na farko mace ke dauki guziri na imani da Allah da aiki na gari imani da Allah da aiki na gari ya zamanto wannan shine titir dinki wannan shine kaman objenki a cikin rayuwa shine tsarinki shine tunaninki shine mafalkinki shine gurinki imani da Allah subhanahu wataala sannan kuma da aikata ayyuka managarta wanda wannan imani da Allah da aiki managarta shi zai gadar miki da samun sakamako na tsoron Allah shi kuma shine abin da ake so a cimma a rayuwa Allah ce walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum
walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah
ubangiji subhanahu wataala yake cewa walaqad haqiqa wassayna alladhina utul kitaba mun yi wasiyi ga ma'abuta littahi wa iyyakum da kuma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan cewa an ittaqullah akan ku ji tsoron Allah babu nasiha da dan adam zai daga baki ya ma dan uwan shi sama da yace wane ka ji tsoron Allah mana kowace abu ne kenan ka ji tsoron Allah a cikin zamantakewanka ka ji tsoron Allah a harkar mu'amalanka ka ji tsoron Allah a cikin kasuwancin ka ji tsoron Allah a cikin aikinka kai aka ce maka ji tsoron Allah an gama yi maka nasiha sannan kuma Allah mai girma da waya yayi ambata wannan hatta akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha
ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tud'il kafirina wal munafiqin
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi taqillaha kaji tsoron Allah to amma mu ayau sai ki bude baki ki ce wata wacce kiji tsoron Allah sai ta ce mi nake yi me kike yi me bi kai da za ce me kiji tsoron Allah ki tambaya me kike ai ba abin da ba ki yi da ka iya daga cikin halin magabata suna yi wa junun su nasiha suna wa junun su nasiha in kin ga ta aikata ba daidai miki mata nasiha in ta gani ta mata miki nasiha wannan shine rayuwar musulunci wannan shine abu na farko imani da Allah da aiki na gari kuma iya da sharuɗa guda nawa aiki na gari yana sharuɗa guda nawa? Na'am, aiki yana zamantowa na gari in ya samu sharaɗi nawa? Akwai amsa? Sharaɗi nawa yake tabbatar da aiki aiki ne karɓaɓɓe a wajen Allah? Na'am, wa zai magana? Ya samu ga littafi da za a bashi guda biyu, za a bashi kai tsaye. Na'am, niyyar ikhlasi. Allah saka da alheri. Yaka, yawon ba, niyyar ikhlasi, niyya, mana dole ya zamanto niyya, an yi niyya yin aikin don Allah. Sannan kuma dole a samu, dole ya zamanto an samu ikhlasi. Akwai saura, niyyar ikhlasi na abu guda ne. A iya sa amsai, akwai saura, da niyyar ikhlasi abu guda ne. Na'am, kyakkyawan a aikatawa kamar ya to wannan amsa shi ma iya haɗe da wancan nawai. Na'am, na'am, aha, yanzu an samu sharaɗi ɗaya shine niyya ikhlasi kenan, yi don Allah. Sannan akwai abu na biyu, a banna ji banji ba, gaskiya wannan amsa ya samu ta, ba za mu ci gaba saboda da muka maimaita abun nan a cikin karatun da iya da yawa. Na'am, a jayyid al-mutaba'a, amshi ba ta littafi ɗaya. Sharaɗi na biyu shine al-mutaba'a, dole aikin ya dace da aikin da manzon Allah ya karantar. Sharaɗin nan guda biyu shi yake tabbatar da aiki ya zamanto aiki na gari, kuma aiki amshashe. Na farko a samu yi don Allah, na biyu kuma ya zamanto an yi shi akan tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine abu na farko. Abu na biyu shine al-ilmu, dole a samu iyama shi tare kulawa da ilimi. Magana da ake a yau da surutai da ake na cewa karatun ɗiya mata har ake nema kamar a tuhumi addinin musulunci akan shi ana su karatu, ba haka nan bane ba. Addinin musulunci shine addinin da ya fara bayuwa ɗiya mace daman ta yi karatu, kafin wani ya bata, kuma bata daman da ya a cikin mutunci, a cikin daraja, a cikin kimantawa. A wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan ya ma maza nasiha ya karantar da su, wasu mata suka ce ya rasulullahi ghalabana alaikar rijal, maza sun rinjaye ka akan mu, kana karantar da su, kana kaza, kana karanta, kana kaza. Suka ce faj'al lana yawman, ya maki Allah ka bamu wata rana wanda za mu rika taruwa ka karantar da mu. Manzon Allah ya ba su rana, suke zuwa da shi da Bilal, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su. Duk wanda ba ta zuwa makaranta ta ɗauki azama daga yanzu cewa ana sallam cewa, mana ana sallah cewa, da izinin Allah za ta je ta samu makaranta ta shiga. Wannan wajibi ne. Kaga zuciyar ɗan adam da kake gani idan ba a bibiye ta ba da ayyuka na alheri, sauraron wa'azi, zuwa karatu, karanta Qur'ani, wallahi ba ka ankara ba sai ka tsinci kanka a cikin wani tafki na ɓannan da Allah kaɗai ya san ranar da za ka iya hutowa. Amma ko da ka zuce ka tayi kamara na wani shedanci, sai ka zo wajen karatu, aka karanta maka wani hadisi, ko aka karanta maka wata aya, ko aka maka wa'azi, sai ka ji an maka mis ajur, imana an yi ta hadisin abubuwa a cikin, sai ka koma kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Zuwa makaranta da yin ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske. Mu karanta tarihin a'immatul mazahib al-arba'a, tarihin wannan malaman na fiqhu sanannu guda hudu, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Waɗannan in kana karanta tarihin, karanta misali tarihin Malik, za ka ga mahaifiyar shi ta tsaya a bayan shi har ya kai matsayin da ake cewa Malik, 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 Malik. To uwar da ba ta yi karatu ba, jahila, za ta iya karantar da wani? Ba za ta iya ba. ki zaman to baki karatu yanda har diyan ki za su fahimci cewa ke innahu ba abin da kika iya kaga tsakanin da Allah ai akwai kayan jin kunya fi sabilillah wannan yaran tinkan ki a hisu kike rayuwa fa kina nan kina rayi a lokacin ma kin san inda aka sa gaba a duniya suka zo har suka yi karatun da ke yanzu sun yi karhin ki ko ba ki kokarin ma ki koya ko da kokon lokaci tayi nisa abubuwa sun yawa inda a cikin haraka kike da izinin Allah ko da aya ɗaya ɗaya kike a sati to a wannan majalin a wannan bangaren ba za ki zamanto jahila ba da aka yi kokari ai karatu ai kokari ai karatu wani yaro aka ba biletan aka bashi yana sefe aka ce to ba ka raba biletan ba ana badawa a ce kowa kai wa bashi ya sa hannu sai ya ce ma mushan nan sai ya ce a shi wa bashi bai iya sa hannu lahiya ya ce ai wa bashi bai iya kwalba shi tuni a hirar da ake ya fahimci cewa mahaifin nashi a bangaren dai a rubuta ko a karanta to ba bashi bai ka kallo ba kai ga wanda bai kamata ba yaro dan karami irin wannan ya kamata ka rika dan turzawa shi duniya ba a san mutum kaso ba a san mutum fare sai kanka zama rago ka zama mutum mai kazar kazar kana daukatamtawa haka ake to ilimin nan da zaki yi ki ilimin addini saboda ki san da zaki bautawa Allah subhanahu wataala sannan kuma ilimin rayuwa shi ma kar a barki a baya mana kar ki zamanto a cikin zamantakewar ki ke a bangaren da ya shafi duniya kina fama da jahilci wannan shi ma akwai matsala rayuwar ki hallo sai a kasa gane ke yanzu ana karni na 21 duk tunaninki da wasu lissahin ki duka irin na karni na 18 ne kin ga da wahala a ji daɗin mu'amala tare da ke a rayu tare da ke da jin daɗi a ya zama to kina da wayewa kin san abubuwan da duniya take ciki gurgurdan hali wannan kuma duka tsari ne na yau da gobe a cikin rayuwar ɗan karance karance da sauransu wanda yake tabbatar da mutaka sai ga ana maganar abin da shahi lahira ku ne gaba gaba idan ka zo ana maganar abin da shahi ilimin muka irin na duniya da abubuwan da ake ciki da siyasa da sauran abubuwa sai a ji cewa a wannan wurin ma kina da dantacciya ko kuma in ana magana kina iya fahimta abin da ake faɗi a mutum ya zama to malai jahili ne fitik kaga mutum bai karanta larabci bai karanta turanci zulumatul ba'daha fawqa ba'd kuma yana zaune ba makaranta yake zuwa ba baya kokarin ya koya a kawai bai iya bai iya ba jahilci ko zai kashe ka kuma za ka mutu jahili saboda ba shi ilimin ba shi ne zai same ka ba a kai ne za ka je ka same shi kai za ka same shi kuma duk inda kai shekaru kana iya karatu gurgurdan hali yanzu ka duba na za a gudo mutane da ya tsoho ya sa wani kwafcecen lulete wanda yana da irin wannan Qur'anin nan tafka tafka yana haka sai ya dora ya tsaye shi a saman wurin in ba haka ba in ya daga rubutun hira rikice mai gaba daya haka za ka ga ya dora na karantawa ya kawo littafin haka sai ya jona da kusan idan shi haka yake karantawa amma bai dangana ba ke kuma idan ki kar kina kallon komai banda kallon arewa ba abin da kika iya sai kallon funafunai da India India tarjaman Hausa India wacece da me yake kira shi wannan Hausa funafunai na Hausa da wane ne su kawai kika iya kallo da siri siri kin kalli epizar epizar nawa duka kin sauke su amma ko izi ɗaya biki sauke ba ba za ki ji kunya ba wani irin kayan kunya ne wannan duk abin da ake kira mata ba yanzu ka duba wa dan jaraba mutum zai zo ya sa wata film gaba wataƙila harshen da ake yin ta ma bai gane amma saboda ƙwazon da zai bada da himma da zai bada wallahi da ishara da nuni da wannan da ake yi a haka zai fahimci abin kuma in ma wanda yake jin yaren ya zo wannan mutumin bayanin da zai aukar abin da film din ya kumsa shine abin da ake ne kuma ko kalma ɗaya bai ji tasu amma saboda himma da bada kulawa da yasa wajen kallon wannan abin bai sa ba zan fara shi a bangaren da shi karatu addini ba wallahi wannan rayuwar da muke wa in ba karatu kuka yi ba labarin duka ba wani labarin kirki bane ba di yanda ake ga cewa mutum misali namiji yayi kaza yayi wane ne in wannan matar da take gidan ba mai kulawa ce ba wallahi ba malami ko in ko tsoron Allah shi yake zuba ba zai kai labari wannan macen ita ce gida in ba a samu ta kirki ba gidan nan kai ko kai ne ko mala'ika ne kai a bangaren tsanani da wane ne wallahi wannan gidan naka ba ka kai labarin kirki kawai in tasha ne za a ta in ishewa Allah kiyaye ai kokari ai karatu ilimi shine tahiyyar al'umma daga lokacin da al'umma ta rasa ilimi wannan al'umma al'umma ce wanda take ta rushe abu na uku a gurguje ki zamanto kina da ƙarfin zuciya akan tsayawa akan dokokin Allah subhanahu wataala duk abin da Allah ya ce to sai dai a kashe tsohuwa akan me yake cha akan daudawar tabo eh akwai wani karin magana da Hausa suke faɗi kenan dai zaki tsaya ki turmi akan abin mana zaki tsaya ki kafe in dai dokar Allah ce wato ba wanda sai taba ta ya zama tona shine dabi'ar ki ba haka ba kawai wata simple kawa wani kawanci na banza a zo a hadi miki abin da kin san ya sa amma Allah ya sa amma karantar mu Allah sai ki bita ke bita zaizaye ku tai kuje ku saba ma Allah subhanahu wataala ko aikata aikin da kin san saban Allah ne a ki zama to kawiya ki zama kaman dutse wajen tsayawa akan dokokin da Allah ya dora akan ki sai Allah ya ma rayuwarki albarka Allah ya ma rayuwar diyanki albarka abu na hudu ki zama to mai biyayya da da'a ga mijinki i nayi bari na bari kalmar da ake ta hodi tana da saukin hodi dan aka yi aure sai ai ta hodin ta ko ai ta hodin ta amma aka zo cikin rayuwa kuma a wajen aiki sai kaga abin yana nema ya fuskara i nayi bari na bari na tashi hankali ba na wasa ba ki zama to mai da'a ga mijinki dole ne ki mishi biyayya wazalla ke ta law kuntu amuran ahad an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'izami haqqihi 'alayha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wazalla ke ta inda zan umurci wani yayi wani sujada ga wanda miji ne zan umurta yayi sujada ga afwan ba dama ta zan umurta ta yi sujada ga mijinta saboda girman haƙƙin da mijinki yake da kanki amma sai ga mace ta koma rayuwar a ita yanzu mijin kaman shine wani kishiyar ta kuna makamancin wanda tana ga tunda to shi ma yayi kaza ni ma dole in yi kaza tunda yayi kaza dole in yi kaza duk ki tsaya ki kula akan me yake kamata ki mishi na da'a dole ne ki mishi da'a rashin ma miji da'a Allah hallaka ce kai tsaye kar ki zaman to mace mai taurin kai da ba kya jin magana sai abin da kika sa kanki ba wanda ya isa daga ana cewa mace ai kun san wacce fa yadda take to kin shiga uku wallahi abu na gaba shine ki fahimci mijinki abin da yake so ki mu'amalace shi haka nan ba wuce yake cewa duk mutumin da ka fahimci rayuwar shi to bai kamata ya baka wahala ba in dai da gaske kike Allah ne a gaban ki kin fahimci cewa ga yanda yake ko mutane kala ne daban-daban wani tsauri gare shi wani tafshi gare shi wani kaza gare shi sai kika fahimci ke mijinki ga abubuwan da yake so an bangaren abin da ya shahi a cikin zamantakewar naku abin da ya shahi abinci ne abin da ya shahi abin sha ne a abin da ya shahi mu'amala ta kaza yake so baya son kaza ya so ajje kaza baya so ajje kaza waɗannan abubuwan duka ki karance su sai ki riƙa bibiyar su sai ku zauna lahiya amma yanzu ma aktsaru shakawa ba abin da ya kai koke na zamantakewar aure a yau manya da yara kowa kuka yi kowa kokin yake mijin yayi matar ta yi kowa yana da matsalar dan uwan shi ana zaune kuma ana son juna kuma an kasa samar da yanayi mai kyau wanda za a iya fahimtar juna a zauna to ki fahimci mijinki abin da yake so ki in yi abin da ba daidai ba a kanki a kan haƙƙinki ki mishi nasiha ki ja hankalin shi gwargwadon hali ki roƙa mishi Allah ya shirye shi kika yi abu ya gagara kakki biya shi ki ce tunda ya yi kaza mafi yawancin matsalar da ake samu daga nan ke tasowa a ni za a ma tunda ya yi kaza to ni ma abin da dama zan yi shi kenan sai ku hau sama wasu dawaki ku ta tahiya ya kun kai ƙarshe ku gane a shi duka kun zub da kaca da ke da shi in gaba ɗaya mana kawai ƙwaragada ce kuka yi ta banza ba amfanin duniya ba amfanin lahira cikin rayuwa kuma kun kasa tsaya ku yi ibada ta rayuwar auren ki fahimci mijinki abin da yake so ki in yi abin da ba daidai ba kar ya hana ki yin abin da yake daidai ki kuma mana shi yayi ba daidai ba ki ce a bari ki biya shi ki abin da ba daidai ba kakki haka nan dokoki ne in kika zo yin aure dama ki karanta su ga haƙƙin da mijinki yake da akan ki kiyaye su tsaf neman yardan Allah kike yi a wajen Allah kike neman sakamakon ibadar zaman da zaki ba wani magana wace ta ba sharika wace ba su sai te wace ba a ce tunda yayi kaza ni ma dole in yi kaza tunda an yi kaza dole a kina nema ya zaki ki wani da Allah lahiya ne wanda ba shi bane iya daga cikin mafi girman muhimmancin abin da ya kamata mutun yayi niyya akan shi lokacin da ya zo aure aure ibada zan yi shi dan Allah ina neman yardan Allah ne me ya haƙƙin da wannan mutumin da aka hada mu baka aka amana aure tare haƙƙin me yake da akai na waɗannan haƙƙi in yi kokari in kiyaye su shi haƙƙi na wanda yake saman kanshi in ya kiyaye alhamdulillah in bai kiyaye ba ki rika mushi nasiha a cikin nutsuwa da kaza Allah ya taimake shi ya gyara in ya gyara shi sai in bai gyara ba lakum dinukum waliyadin man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a kuma fa alaiha inna atarna lizalimin naran ahata bihim suradiquha faman sha'a falyu'minu man sha'a falyakfur in ya ga dama iman in ya ga dama kafirce ke kinaki alaka tsakaninki da Allah ta zamanto alaka ce kyakkyawa a cikin zamantakewar ki na abin da shayi aure abu na gaba shine ki kiyaye sallah yin sallah a lokaci da yin sallah akan tsarin karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na shidda ki zamanto mace mai sadaka gurgudan hali komai karanta abin da Allah ya baki ki ba wanda ba su da ki ba su da niyyar Allah ya taimake ki a cikin rayuwarki Allah ya zamanar da ke da ke da mijinki lahiya Allah ya shirye ki ya shirye zuriyarki Allah ya sanya wa ɗiyanki albarka wannan ɗabi'a ana yin ta so da yawa la sai ma da irin sadaka da za ka ga ana yi na gumba ko wani na waina ko na waye haka kawai sai ka ga ana an nuko tiyoyi na wannan ana ta gum ana ta raba mutane suna wannan amma yanzu kuma ba ta da lokaci saboda su ƴan bariki ne ko su ma'aikata ne ko su ƴan kasuwa ne ko su ƴan business ko su ƴan wane ne ki saba da yin sadaka yanzu akwai wani aiki da na ga malama salamatu suna yi na abin da ya shafi iftar iftaru sa'im baiwa waɗanda suka yi azumi buɗe baki kaga wani aiki ne alheri ki taimaka ki bada hannunki a ciki da zimmar Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ki da wahalhalin rayuwa Allah ya haɗa ki da alheran rayuwa ya raba ki da wahalhalin rayuwa haka ake amma ki zo banda sayan tsumma da wani tara kayan ɗaki da wani wane ne an yi wacece wane ya mutu wane ya tashi ku ne fayin dun wacece kawai malin fitina da tashin hankali ki hana kanki sakat ki rayu kin ɗauko abubuwa kin ɗora wa kanki ke ba kowa ba ke ba ɗaya kowa ba dole sai an ga kaza a ɗakinki dole an ga kaza a jikinki dole sai an ga wane ne a wane ne ki biya ma mata ƴan duniya ko ta duniyance Allah shirya sannan ko ba haka nan karki abu na takwas la tahmili alhiqda ala ahadin karki riga ɗaukan baƙin ciki ko kuma ƙeta akan wani saki zuciyarki duk wanda ya samu Allah ya bashi Allah ya ƙara mishi ke ma kina nema a wajen Allah ya baki halas amma a ta tsaye gungumi ana ta gulmammaki ana ta maganganu ana ta surutai ana wane ne saboda wacce ta samu kaza ko wacce an yi wane ne a kake shiga cikin waɗannan abubuwa abu na tara ki zamanto a bakkanki kawayenki su zamanto mata ne masu imani mata da suke neman lahira kai da zamanto a bakkanki kawayenki duka ƴan duniya ne to ba abin da zai hana ki duniyance ke ma wallahi manzala ke cewa misalin abokin kirki da abokin banza kamar mai sai da turare ne da mai ziga-ziga-zigi irin na makera shi abokin kirki da yadda aka sai ka amfani da shi kuma aboki na banza da yadda aka sai ka cutu da shi ki samu kawaye na kirki mutanen da suke kokarin karatu suke kokarin kulawa da mazajensu suke kokarin ba ɗiyansu tarbiyya a kin ga ta yi wani abin da ta tarbiyyantar da yaranta abubuwan sun ƙayatar da ke sun burge ki ƙulla ƙawance haka ake ƙullawa ake yanda kuke ƙulla ƙawance da mace in kun ga tana da kuɗi ko kuma saboda tana da wani matsayi to haka ake ƙulla ƙawance idan kika lura cewa mutum ne kirki ce ki riƙa neman hanyoyin da za a yi ku ƙulla ƙawance da ita saboda ki ga irin kokarin da take da hamzarin da take da wajen bangare kaza bangare kaza bangare kaza ke maki koyi da saboda ku gudu tare ku tsaye tare abu na goma ki imani shi imani a cikin rayuwa shine adan dan adam duk mutumin da bai da imani banza ne yanzu misali ka dauki macen da rishin imanin ta kai ta wajen dan tsubu ko wajen boka aka kai ta je tana neman biyan bukatun ta a wajen wani ba Allah ba ta yi imani da wannan abu kaga na farko ta kafarta za mu ji magana tana da yauni amma haka nan ne shi ne abin da gaskiyan dalili yake tabbatar da shi kika wanke kawa kika ta kin kafarta kina ga shi zai biya miki bukatun ki ba Allah ba wani labari da malam Jafar Allah ya kanshi da rahama yake cewa wai akwai wani boka da suke da Kano wai dama daga kin zo sai ya ce miki kin kira Allah ya kasa ko wallahi wa an kira Allah kasa subhanallah to abu haka nan ne ke za a addu'a batta yi kade dole sai an raba kafa ya raba kafa kamar yaya kenan sai an kafurce kenan sai kin tayi wajen boka kin kai mishi kaza an yi wane ne an yi wane ne kuma a irin wannan nawa daga cikin mata ake fasikanci da su ake zina da su ke kina dole ke bukata ke ta biya shi kuma ga irin munuhin da ke dama sune mafi hatsarin mutane a cikin al'umma ɗan tsubu da bokaye duk wani tashin tashiya da wani rashin zaman lafiya wannan abu yana gindinsu a hada wani da wani hada wacce da wacce ayi wani a raba wani a raba wacce amma wani kurciya ayi wani duka ga sunan abubuwa na sharri da suke kaiwa suke kawowa akan ya za a yi dole ya zama to sababin da za su sa sharri ya samu mutum to ki zamanto mai imani imani shine adanki duk yanda mace ta kai ta kawo take ji take kasaita ko ta bangaren halitta ko ta bangaren wadata ko ta bangaren mulki ko ta bangaren yar gidansu wane ce daga lokacin da ta je ta aikata wani aikin da ya yi wajen addini ta aikata wani fasikanci duk wata kibar take da daraja take da wallahi ya zube ya zube to imani shine ado in babu shi duk wani kullin da kika yi da wani wankan da kika yi da wani kayan da kika sa da wani irin tsaradin kayan da kika sa duka aikin banza ne imani shine mutum in babu shi kuma an rasa ka to da kai imani ki zama to ado a gare ki sannan abu na 11 ki kiyaye tsananin kishi game da abin da ya shahi rayuwar mijinki kishin ki zama to kawai ya za ki kula akan sabki haƙin da Allah ya dora nashi akan ki kawai amma ba ai kaza ba ke biki yarraba wane ne an yi wane ne wacce wacce ta mutu ta taso a nan zaki shiga wata safina zaki shiga cikin wani wata tafiya wadda billahi allazi ba inda za ta safke ki in biki hankali an ba wata jahannama ba ai hankali dai daga cikin magabata ya aurar da diyarshi yake ce mata ki kakki zamanto mai tsananin kishi saboda tsananin kishi ya rushe aure yana rushe aure irin wannan za ka ga mace ta kai ta kawo tana ji ita yanzu wuyanta ya yi kwari a gidan ba yanda za a mata kaza a mata kaza ta rika faɗin maganganun da ta ga dama wataƙila wani lokaci har ka ga wai a rika baka labarin mace ta ci kwalon mijinta ta ruko shi ta ci kwikwiyo shi malam tana faɗa abin da ta ga dama tana ga cewa ita take da faɗa a ji ita take da magana shi bai isa ba ya ci komai ana cikin haka ba ta san cewa ba kalma ɗaya da zai furta a ƙasa da segon da ɗaya alaƙa tsakanin shi da ita ya yanke ko magana ba ta isa ta mishi ba da haukar da take da bambamin da take da tashin hankali da take da tana nuna cewa baya yiwuwa ba a iya kaza kaza daga lokacin da ya furta la ƙaddara Allah Allah kiyaye in ya sake ta ina sauran labari babu shikenan ko magana baki saki mishi ba abun alaƙar take tsakanin ke da shi kenan ta ƙare kuma daga lokacin sai a riƙa koke-koke ana nadama ana wane da sauransu daga mace ta ya zamanto kawai neman yardan Allah ne a gabanki wannan shine abun da ya kamata ki ba muhimmanci sama da komai abu na 12 ki zamanto mace mai kunya daga cikin ta'arifi da ake badawa na mace daga cikin malamai akwai wanda suka ce abin da ake cewa mace suka ce kunya ita ce mace kawai duk macen da aka samu karancin kunya tare da ta suka ce a wannan ta tashi daga mace ta kuma wani abu daban kuma ita ba namiji bace ba ki zama to mai kunya shine wasafin da Allah yayi wa ɗaya daga cikin waɗannan ƴan mata take kicewa waja'at ihdahuma tamshi
waja'at ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana
hasbuka Allah yake cewa ɗaya daga cikin waɗannan ƴan mata take guda biyu diyar latijan nan tazo tamshi tana tahiya ala istihya a cikin yanayi na kunya Allah ya safta ta da yanayi na kunya sannan kuma can baya da Allah ya bada labarin sun zo shayar da dabbobin su a nan ma kuma da annabi Musa yake tambayar su ku meye labarin ku suka ce qala ta la nasqi hatta yusdir ri'a'u wa abuna shaykhun kabir suka ce ba ma shayar da dabbobin mu har sai mun bari mutane sun gusa basa cakuduwa da maza basu garwayuwa a jagulu da maza wannan yana daga cikin dabi'ar mace ta gari kar ki zama to mai cakudadde ne tsakaninki da maza ko da misali yarinya ce kira la kwal ko da an zo shiga kalas ko an zo huta ko da makamanci wannan ki riƙa kiyaye kanki ya zama to a kawai ai kawai ba koyon bane ba namiji yana kutsa ki ma kina kutsawa kuma sodiya wani lokaci tajruba ya nuna cewa mata takin da ba kumya gare su ba to sai dai kai namijin ka ja jikinka in ka san abin da kake yi amma in dai zaka biya ta kai ku haɓu ko aka to da haka ki zama to kiyaye ɗabi'a na kumya manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunya wani kaso ne daga cikin imani alhayatu shu'batun minal iman a bayani akan waɗannan gabbai duka iya da fadi amma kasancewar lokacin takaitacce ne gaba ta 13 ki kiyaye halshenki akan gulma tsegume yi da mutane fadin maganganu akan mutane fadin magana akan mutane ba tare da ilimi ba fadin wa ki kiyaye halshenki shi halshe makami ne wanda yake da baki guda biyu ko alheri ko kuma sabane shi in kai amfani da shi cikin abinda karanta qur'ani ne nasiha ce gargadi ne wane ne fadin maganganu masu kyau kyautatawa zuwa ga musulmi ta hanyar maganganunka da kake yi sai Allah baka lada idan kuma ya zamanto yi kai da su ko kuma gulmu maki ne ka rika yi ko kuma kaza ko annabi manci wanda kuma sai gadar maka da tabewa kaga kenan wajibi ne mutun ya kula da halshen shi wani sahabi ya zo yake tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi ya maikin Allah ausini kamun wasiyici manzon Allah ya ce kuffa alayka hadha manzon Allah ya ce ka rike wannan sai manzon Allah ya nuna halshen shi ka rike halshen ka sai yake cewa ya maikin Allah halshe shi ya rasu a mushi wata nasiha mai girma manzon Allah yake cewa sakalatka ummuka kamar ka ce kai wani kai canka yo akwai babban matsala a cikin rayuwa saboda halshen ka magana wallahi mutum ya kiyaye ki kiyaye abin da zaki rika faɗi kiyaye halshen ki nasiha ta 13 nasiha ta 14 shine ash-shubhatu bawwabatul khata'i ki kiyaye shubha a ina tsammahani wacce daga ganin hararen da daga tana mun akwai wani a tsakanin mu kaga zargi ne kawai haka nan tsammahani ne tsammahani ne kuma wanda yake na banza kuma zai saka ka fada zuwa ga abin da ke kuskure ne kar ka rika hukunta mutane a dalilin abin da baka da kat akan shi in ka da kat ka hukunci an baka da kat sha bakin ka ke shiru abu na 15 ki zamanto mai karanta azkarus sabah wal masa azkar na shiga gida da hutowa shiga ban daki da hutowa fara cin abinci da karewa duk abin da ya shahi mu'amalar rayuwarki da zaki akwai abin da ya kamata ki karanta ki zamanto mai karanta azkar din nan sai Allah kare ki biki bukatar wata laya biki bukatar wani rubutu biki bukatar wani daure-daure wani rataye-rataye wani kiri wani wane ne biki bukatar su kina da abin da manzon Allah ya karantar da ke wanda zaki samu kariya daga wanda yake bada kariya shine Allah subhanahu wataala sannan kuma iyanki ki kula akan karanta musu azkar ki koya musu ki karantar da su abu na 16 ki sani cewa shedun duniya sune shedun lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata ran aka wuce da wata gawa mutane suka rika yaban alheri akan ta manzon Allah ya ce wajaban ana zaune hallo aka zo aka wuce da wata gawa mutane suka rika wannan gawa wacce ce aka ce ai ta wacce ce wacce irwa ne ko kuma wani dan wane ka ce ka Allah kiyaye subhanallahi su wacce dai an zo da shiridi ta ka abun koya zai kasance manzon Allah ya ce wajabat ta wajaba Umar ibn al-Khattab yake ya rasulullahi an wuce da tafari an yi ban alheri kace wajaba ta wajaba miye wajaba manzon Allah ce aljanna ta wajaba akan wannan gawar ku ne wakilan Allah a ban kasa ku ne wakilan Allah a ban kasa mutum nawa zaka samu bai shiri da makwabcin shi makwabcin naka su ne na kusan ka wanda za su hara yabo akan ka ko kuma su kushewa akan ka wannan na biyu da aka ce wajabat manzon Allah ce Umar yake ya rasulullahi an wuce da wani an cattan an ce kai wani bai da hali mai kyau manzon Allah kace wajabat ta wajaba miye wajaba manzon Allah yace huta bana yace ku ne shedo Allah a ban kasa zaka mutun yi hankali da makwabtaka da zamantakewa da zai da mutane kar ya zamanto kowa jajan ka yake wannan bai daga cikin dabi'a mutumin kirki zamanto kowa jajan ka yake a bayarwa sannan abu na 17 al-ihtiramu wat-tawqir liman yastahiq ki zamanto mai girmama da darajta duk wanda ya cancanta a darajta shi manzon Allah yake cewa iya daga cikin imani girmama mutumin da yake da hurhura iya daga cikin imani girmama mutumin da yake babba manzon Allah ya ce bai daga cikin mallami waqir kabirana mutumin da bai girmama mutumin da yake babba wannan bai daga cikin dabi'a mai kyau tun ne mutum ya da mutum babba yana dole ne a girmama shi a cikin musulunci wata ran an kawo wani abun sha aka meka wani yaro karimi sai amsa manzon Allah ya ce a kabbir kabbir kai yaro karimi zaka fara sha a ba babban ku tukun ya fara sha in ya sha tukun mai bi mishi tukun mai bi mishi tukun hatta a cikin rayuwar da zaki koya wa diyanki a tsakanin su yayu da kannu ya zama to akwai wannan dabi'ar su rika girmama wanda yake sama da shi kowa girmama wanda yake sama da shi sai kaga komai ya tai a cikin tsari amma zaman to gida ne malam babu wani tsari malam cunkus ba wanda ya san kiman wani ba wanda ya san darajar wani ba wanda zai cewa da i yayi ko kuma bari ya bari abu na 18 ki sani cewa mafi yawancin abin da yammacin duniya suke yi suna yi ne saboda su batar rake na abin da ya shafi tashoshi misali na abin da ya shafi tele ne radio cewa ne ne da irin tunanin da ake kawowa na karatun iyamace ta yi karatu kar ta yi aure dole sai ta yi wane ne an yi wane ne ki zo ki duba ki ajje abin ki dora saman mizani ki na addini ke mace ce musulma sannan kuma wannan auren ibada ne sannan shi ma karatun da addini ya yi umurni akan ayi shi shikenan ki samu mijin da zaki aura ki aure shi ki cigaba da karatun ki a wuce a je a haka nan a jure akan wahalhalun da za su biyo baya da sauransu sannan kuma abu na 19 kar ki zamanto mai hasada abu na 20 ki nisanci cutar da dukkan wani musulmi ko da magananka ko da aikin da zaka aikata ko da wani abu da zaka yi kakka cutar da wani mutum musulmi Allah yake cewa waɗanda suke cutar da masu imani maza da mata wannan Allah ya tare da azaba naka mutum yayi hankali kakka cutar da mutane yanzu anan kana iya wata magana da zaka ji kowa bai ji dadi ba bai kamata ka yi ta ba ko mun ga wani yaro karami ko ta yarinya alƙarrama ta zo ta iske wanda suka yi ta shekaru tana ta fadin abin da ta ga dama wannan bai daga cikin ɗabi'ar musulunci abu na 21 لا تطلب الطلاق الا بسبب كركي نيمي مجين كي سكيكي دايو daga cikin mata sakanni mana an kaisa da sauran mangangan da ke yawan ana maimaitawa wasu magangana a film ake ganin su film din Hausa kawai shikenan daga an mata aure ta zo ta rika neman dole fa abubuwan ta gani anan sai ta an zo an yi practical su anan sai an yi tadbiqin su an nafaza su a cikin gidanta na aure sai ta rika hadin wasu abubuwan da ita mata saman mai kumsa da haka karki nemi mijin ke sakeke sannan kuma dukkan macen za ta nemi a sake ta in aka sake ki ina zaki gidan babanki anan zaki dawo ma dole hallo gidan wani zaki tai to gidan wa zaki tai a shine sai ga an yi gaba kuma an yi baya bi mana da tai fa da tai gaba sai ta ji ka ashe mijin na ta aljanna ne na farko da tai gaban sai ta ji abin ina malam narun hamiya ce huta ce mai kuna sai ta gane a ce a baya a cikin ni'ima take kuma wannan da yawa ana yin shi to sai dai kuma wani rashin mutuncin da mace za ta kirta a lokacin da za a rabu dawon iya da wahala ka ji mutum yana ta zagi oshi ha wala ai ko kubi ga sauran a duniya ya kamata ka dangana da wannan mutum macen da za ta daga baki ta zagi mahaifiyarka ko kuma shi ya daga baki ya zagi mahaifinki a dama ka fara magana ta wani zage-zage dama kar ma ya gito zagi dama haramun amma ka ji ita ta unduwa mai ashar shi unduwa ma uwayenta kawai mala hauka to karki nemi saki saboda baki san ba abin da zai je yazo kuma uwayenki da kike gani ki tausaya musu sai ka ga mace wani lokaci an sake ta kuma an rasa sababin da yasa aka sake ta sababin bai kai inda ya kai ya rushe wannan babbar alaka da take tsakanin ku da su ba take tsakanin ke da shi take tsakanin faminki da famin shi haka kawai bayar ashe to du'a tsakanin huduwarar hantsi sai kace ai kawai dole sai an sake ki in ka isa sakanni in namiji ne kai sakanni in ka aihu sakanni sai ce ya sake ki shikenan na sake ki na zaki sai daga cikin safai yake cewa inda ya san vertical rai mai saura a rayuwa bai da aure yace wallahi sai ya aure saboda tayi wajen Allah a matsayin mai aure ba gumro ba ko tuzuru karki ne mai saki a daidai lokacin da kuma musulunci ya tsara in kika ji misali biki zama da shi wannan yana yiwa to a lokacin kuma kiya ba a toye miki haƙƙinki ba a ce dole sai kin zauna da shi a sai ayi khul'i da za a yi shine sai a zo a kira wakilan shi da alwalanki a zo a zauna wacce ta gaji da wani ko kuma kawai Allah ya cire wata sashi daga cikin zuciya kawai ta ji bata iya zama da shi kamar da aka samu wata take cewa ya rasulullahi tana tsoron kafirci bayan imani manzon Allah ya ce subhanallahi lahiya ta ce wane tana kyaman shi manzon Allah ya ce kina zargin shi a addini ta ce wallahi banna zargin shi a addini banna zargin shi a komi kawai banna san shi ne biki san shi baki banna san shi manzon Allah ya ce to ki maida mishi sadaki shi garka ya bata a matsayin sadaki ta ce yaje biki garkan shi Allah kiyaye hanya manzon Allah ya ce shikenan kiyaye ki je ki nemi wani kyaura kenan akwai wannan damar kuma shi ma za a yi shi a cikin mutunci a cikin nutsuwa ko da an rabu misali ga iya ga wani wane ne ba wani wanda zai rika shi yana kyaman wani alaka ce ta aure ta zo karshe an rabu shikenan a gurguje abu na gaba ki zamanto mai hakuri akan in Allah ka jarrabawa zaka mace tana zaman da mijinta Allah zai rabe shi da talauci iya aiki misali an kore shi yana harakan kasuwanci a jaba sai a tada bambami a nuna dama wanda auren an yi shi ne saboda duba maslaha dama interior aka duba kudinka aka duba ko aikin ka yanzu kudi ya kare kenan zama yayi zama ya kare tunda dama kudin shine alqasimul mushtarak shine hada ku yanzu ya kare kenan halas ki zama to mai hakuri idan Allah ya jarrabe ku da ke da mijinki Allah misali ya kawo mishi wani karancin hali ki zama to sabura kina da kamewa kina da hakuri kina da juriya kina da juriya kada zaman to kawai ke kina bibiya ina ne inda akwai maiƙo a cikin haka sai kije ki halakar da kanki kije ki aure wani mutumin da sai da safiyar Allah sai ya zagi mahaifinki duk marace Allah ya zagi mahaifinki kuma ki zo ki ce uwanki ai ga dake ciki ai dole ki zama da shi ki isa ma ki bari a ce wani kamar Alhaji wani za a bari a ki zama to mai hakuri abu na 23 ki sani cewa duniyar musulunci tana bukata zuwa ke a karan kanki ki wannan tunanin musulun duniyar musulunci tana da bukatuwa zuwa gare ki ta hanyar aihon yara da tarbiyantar da su a samu yaro ɗaya da zai zo ya ja mutane sallah al'umma ce mai yawa kaga al'umma tana bukatuwa zuwa ga irin waɗannan abubuwa yaron da zai shugabanci al'umma ya jagorance su yayi wane ne ai kaza ai kaza wannan duka abubuwa ne wanda ana bukata a gare ki wanda dole sai ki tsaya ki kama jikinki addu'a ne ba da kulawa ne tarbiyya ce wane ne akan Allah ya taimake ki da samun yara na gari za su iya amfana al'umma abu na 24 ki yarda da abin da Allah ya kasa ya baki ke da wacce daban-daban kuke ta bangaren wadata kar ki ce sai kin yi rayuwarta da yawa daga cikin mata suna dokan kansu jewa cikin matsala a dalilin irin waɗannan abubuwa dole abinda wacce take yi abinda wacce ta kai ni ma dole he nayi an yi biki a gidan wacce an sai gado irin kaza dole za a yi biki a gidana sai an sai irin wannan gadan sai ku shiga bashi da ke da uban yarinyar sai ya zama wani la'alla wani bashin ba za a iya biyan shi misali to ita rayuwa tana da sauki ga wanda ya sauƙaƙa ma kanshi ki sauƙaƙa ma kanki abinda Allah ya sa kuna da ayi in babu kuma halas dan abin da Allah ba ku komin karance shi ku yi amfani da shi za ku aure da ɗiyarku wanda ya zo bukku da halin da za ku yi gado mu meye matsalarmu duka matsalarmu wata ka a ce cewa a an je gidan wacce an yi aure ai babu gado ko kuma babu salon ko babu wane ne ko babu kaza ba kaza to waye sai ya kawo aya ko hadisi da ta ce uwar da ta aura maka wannan uban da ya aura maka ɗiyar shi zai maka gado ya maka waye aurenta kawai zai baka tukunyan da za a dora to kwanan da za a sha ruwa matalar da za a kwanta gadan da za a kwanta kayayyaki kuyarkin da za a cito tun daga horkunsu tun daga cokali har abin da ya kai karshe na abin da ake amfani da shi a cikin gidan kai za ka nemo shi amma ga mutum ya zo ya mai kama yana ba bibiyan cewa ina ne ma yake ga gidan da akwai kuɗi a ran yake so ya aure saboda tsabage zuciya ka ta mutu yana so a tara mishi kayan duniya to ba wanda ba inda Allah ya dora miki sai ki mata dan tare ba inda Allah ya ce sai ki mata dan tare kawai dan taren da zaki mata ki ba ta tarbiya ki karantar da take wa tarbiya wannan shine abin da aka saki amma zo ayi ta abubuwa malam ku shiga bashin da har in ku kai sai ku mutu ku biya shi ba ina dalili kuma Allah ya kiyaye aje aure ya kizamnuwa nawa akai an wa'ala abun takeici aure sai ga wata ɗaya wata biyu tun an fara samun matsala kai gaskiya Allah kiyaye wallahi rayuwa tana cike da kalubale da yawa ina tuna wani aure da akai sati guda na farkon auren wani mijin ya kiraye ni muka zo aka zauna da ita da aka rika an mutu abuwa kai ka ce sun yi shekaru suna zama su kuma satin su daya kuma ƙarshe mai za a yi rabuwa za a yi yanzu wannan kayan gaba ɗaya sun zama tashin hankali sun zama matsala shi yasa kuka buɗe titin yan jagon ya mana Allah kiyaye yau kayan an sai su tsada kuɗaɗe tsababa kuma daga an ce an yi aure an shi kenan kawai wani abun ba a yi da shi ma amma kawai ya zama ka je ka gani mana ai kayan da za ka iske ba duka ba ne ba kayan da aka yi musta'amal akwai kayayyaki da yawa na sabbi ne ful ba a yi da su ba ko kuma kafa su ne aka yi ko an ajiye shi ne kawai an hudu shi daga cikin leda shi kenan kawai ya zama dai zama to musabakawa kan mu rayuwa tana da sauki amma kuma muka iya to kowa zai ji a jike shi wannan kadan daga cikin abun da nasihu ko kuma shawarwari zuwa ga diyama ce Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان شاء الله تعالى wannan shine karshen kenan karatun da zamu a cikin wannan ramadan fatan ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu da abinda muka saurara muka ambata kuma Allah ya shirye da mu shirye da zuriyarmu ubangiji subhanahu wataala ya jikan mu ya jikan mahaifanmu Allah ya shirye da mu tafarki wanda yake madaidaici Allah ya tursasa zakatanmu akan aikata aiki na da'a dukkan wani aikin da yake ba na da'a ba Allah ya tursasa zuciyarmu akan barin shi Allah ya shirye da mu ya shirye da mahaifanmu ya shirye da zuriyarmu gaba daya Allah ya sauƙaƙa mana wahalhalu na rayuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اصلحنا يا رب واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اقض حوائجنا وحوائج من طلب منا الدعاء اللهم اقض حوائجنا وحوائج من طلب منا الدعاء لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله